bayanan da ke fitowa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya na nuni akan cewa har yanzu yan fashin daji na cin karin su babu babbaka a wasu yankunan kasar. Har wasu jama'a na kallon cewa gwamnatin kasar ta fifita lamarin siyasa bisa ga tsaron rayukan jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro, musamman duba da tanadin tsaro da aka yi wa zaben jihar Anambra da aka gudanar a ƙarshen mako. Daya daga cikin wakilan jama'ar gabashin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya yankin da ke fama da matsalolin rashin tsaro, Sa'idu Ibrahim Neno, na cikin masu wannan ra'ayin.
Ni nazo inu na gani da idanuna, ni dan majalisa ne nan. Tun daga Abaraka in ka shiga onata Hebrish, in ka je cikin garin Okaso din da nan sun hi 10,000, to akan zabe na mutum guda an hada sojoji sun hi 30,000. Amma mu nan da in mun ka ce a taimaka mana da jami'an tsaro sai a ce babu. To mu muna kira ga gwamnati ta dauki mataki, an kai zabe a Anambra, to ta dauki wannan mataki a zauna lafiya a sabon birni da isa da raba da gurayyo.
Ko a makonnin baya yan fashin daji sun kakaba wasu al'ummomi haraji, duk da yake rundunar yan sandan kasar ta musanta wannan zancen, abinda wasu ke ganin da an samu da isassun jami'an tsaro a yankunan da hakan bai faru ba.
Jami'an tsaron da aka kashe a ƙauyen Gangala babu jami'an da aka kai, sannan waɗanda aka koro daga Dama ba wanda ya koma, waɗanda aka koro daga Gatawa ba ɗan sandan da ya koma, waɗanda aka koro daga Ungolalle babu wanda ya koma. A cikin garin sabon birnin Hedekwata nan na adda mota vita sojoji da mota ɗaya ta ƴan sanda.
Wannan yanayin da abubuwan da ke ci gaba da faruwa na haifar da fargaba akan ganin akwai yiwuwar ƴan fashin daji su iya karɓe iko da wasu garuruwa, a cewar tsohon shugaban ƙaramar hukumar sabon birni Idris Muhammad Gobir.
District na Gatawa shofa yanzu abinda sun kaba da miliyan 37, sannan kuma yanzu akwai garuruwa guda 85 wanda anka azama kuɗi ₦300,000 suku, abinda kuɗin su anka ce hada a bada ₦20,500,000. Sannan garin Gangara kuma anka kira su, dukkan Gangara anka kira su Saturo anka zauna da su. Da ainihin shugabannin bandits din bayan an kare ana musu kuɗi, an kare musu kuma ka'ida cewa su sani ba a son a ga cewa mutum ya shiga magana banga, ba a son a ga dan sanda, ba a son a ga sojan nan wuri. Sannan ɗaya daga cikin bandits din nan kuma su zaɓi gudanar zama wakili wannan gari wanda zai kula da wannan yanki gaba ɗaya. Su sun kara dan sandan kwaro shi ka kula yanzu da Gangara, dan kwaro shi a riƙe da wannan wuri shi a matsayin hakimi. Kuma bayan haka nan kuma ya je ran Alhamis garin ya ce a zo a buɗe to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah. Da buɗe kasuwa ya ce a zo a buɗe kasuwa ran Talata mai zuwa. So kaga ƴan Kadiba to waye yake nan shugabannin wurin ba su ba.
To sai dai na nemi jinta bakin rundunar ƴan sanda akan wannan batun, kuma kakakinta a Sokoto ALC Sanusi Abubakar ya bayyana min cewa.
Bari zan bincika ji, bari mu tattauna da DPO.
Kawo zuwa hada wannan rahoton dai ba samu jin koya bincika ba, abin gaskiya ne ko akasin haka? Matsalolin rashin tsaro dai a iya cewa sun gagari magani a arewacin Najeriya, duk da yake mahukunta na iya kokarin su ganin cewa an shawo kan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.